Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
To Amina, a duk ranar Talata shirin yau da gobe yana magana ne akan ilimi, inda ma yau 14 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan jami'o'i masu zaman kansu. Shin karuwar waɗannan jami'o'i yana da wani tasiri?
Jami'o'in ba shakka dalibai na buƙatar su, amma ba lalle-lalle suna da cikas ga tacewa da ingancin ilimi na ƙasa.
Wato Yusuf, ni yanzu magana ilimi, in ka tambaye ni me mafita sai dai ba in tambaye ka daga wani bangaren ke da kake ba.
Gaskiya.
Ka san hukumar kula da harkar ilimi ta Najeriya na cikin yi wa jami'o'i masu zaman kansu register. Sai na ga to makarantun gwamnatin kuma fa. Shi yasa yau wakilin sashen Hausa Hassan Tambuwal ya tattauna mana da masanin fannin ilimi, kuma za mu gayyato jami'in hukumar kula da fannin ilimin na ta NUC domin jin bakin gwamnati.
To ai lallekan. To aikin ga yanzu.
Sannan in akwai lokaci?
In akwai lokaci kuma aikin ga sai mu duba mu ba su dama su ma masu sauraron mu dan su kira su ma su ainihin yi mishi tambaya ko su faɗi ra'ayoyin su. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara jin amsar da kuka muka tambaye ku a shafinmu na zumunta watan Facebook, inda muka tambaye ku cewar me ye ra'ayinku dangane da yawaitar jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya. Sai kuka amsa muna kamar haka.
To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bello Aliyu. Shi kuma ya ce Allah ya ƙara kawo mana ci gaba. To Yusuf, ina ga shi yana ganin wannan a matsayin ci gaba.
Ci gaba, lallai. To ai kin ga shi ma Ismail Awar Sarki cewa yayi ni dai shawara ta hakan yayi daidai, saboda zai ba da dama ga mutane da dama su zabi inda suke so su je su yi ainihin karatu, za a yi walwati, shi ma na shi marfar kenan.
To sai kuma Zayyana Naziru, Allah sana faɗi sunanka daidai Zayyana, shi kuma ya ce alama ce ta koma bayan ilimi a ɓangaren gwamnati, kuma abin haushin shi ne mutanen da suke cikin gwamnati su ne suke gina irin wannan makarantun da asibitoci domin samun kuɗi. So yana ce masu gwamnati su ne kenan masu jami'o'in zaman kansu.
Kwarai, kwarai. To shi ma kin ga Abubakar Ayuba Mahangi cewa shi a nashi ganin wannan ci gaba ne sosai.
To Yusuf, ka karanto mana amsa na ƙarshe kenan. Mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinku. To jama'a, yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Tambuwal domin jin tattaunawarsa da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto.
Farfesa, idan ka shirya a matsayinka na malamin jami'a, yaya kake kallon karuwar jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya?
To na farko dai shine yana da alfanu kuma shina da nashi matsaloli, babu shakka. Babban matsalolin da yake fama da su shine dukkan jami'o'i waɗanda ke zaman kansu ba su iya daukan malamai aiki kuma su horar da malaman nan har su samu digiri na biyu da digiri na uku wanda yake na daukan lokaci. Su kuma zama suna sauri ba su iya wannan hakuri da kuma irin kudin da ake kashewa masu yawa domin yin wannan. Da kuma ita jami'a ba wuri ne inda wanda ke da dan degree guda za a dauko shi aiki ya dauki dan degree shi ma shi mika ma dalibi ba shi ma ya zauna haka nan. Akalla dole ya samu degree na biyu ko kuma digiri na uku wanda yake shi zai tabbatar da shi a matsayi na malami. To jami'o'i masu zaman kansu ba su da wannan hankuri da kuma iya hidda kudade masu dimbin yawa wajen horar da malaman nan. To malaman da ba su samu horo ba cikakke suku ba su iya ba dalibai horo. To wannan shine a babbar matsalar da ke akwai. Akwai alfanu domin kullun safiya idan aka duba a Najeriya dalibai fiye da miliyan 1 suna daukar jarabawa ta kokari su shiga jami'o'i. To amma kuma bayan sun dauki jarabawa yana da wuya jami'o'in su iya dauki kashi 30% ne wanda daliban da suka cancanta shiga. To wannan shine babbar matsala wadda ke akwai. To duk inda al'amari ya kasance haka akwai matsala sosai. Wannan shine daya daga cikin manyan matsaloli.
To farfesa, akwai sama da jami'o'i 300 a Najeriya da ke neman izinin fara aiki ga hukumar bada izini ta jami'o'i ta Najeriya.
Na'am.
Ana ka gani ba su yi yawa ba?
Wata kamar yadda na ce maka, Najeriya kasa ce wadda ke da mutane kimani sun fi miliyan 180 zuwa miliyan 200. Sannan kuma idan ka ga abin da ita hukumar da ke kula da ɗaukar ɗalibai na ƙasa suna nuna yawan jama'a da ke neman shiga, wannan waɗanda ke zuwa su rubuta jaraba ne, akwai waɗanda ke shigowa kai tsaye. So jami'o'in ba shakka ɗalibai na buƙatar su, amma fa lalle suna da cikas ga tacewa da ingancin ilimi na ƙasa, domin lalle suna hayan malamai ne su hisgocen. Amma dai su aji kafafunsu a ce waɗannan malaman su ne sun ba su horo, sannan sun ba su tsari irin na aiki wanda zai karfafa malami ya yi aiki. To wannan babu shi.
To farfesa, yawan waɗannan jami'o'i masu zaman kansu anya ba zai kawo naƙasu ba wajen samar da nagartacce ko ingantaccen ilimi ga ɗalibai, saboda su waɗannan jami'o'i kowane suna son su yi kokari domin su samu yawan ɗalibai ta yadda za su fidda kuɗin su ko kuɗaɗen su da suka kashe wajen biyan malamai ko kayayyakin aiki ko ma gini jami'ar.
Wannan magana haka take, ko shakka babu, ba ta da magardama. Duka kokarin da suke yi shine ya za a yi su fitar da kudaden su. Ba suna aiki domin kasa ne kawai ba, suna aiki domin kasa amma mafi rinjaye suna aiki domin riba. Sannan kuma karatu, su ɗalibai suna gani karatu a waɗannan wurare kamar yafi sassauci bisa ga jami'o'i waɗanda an kasan sun shekaru a bisa tsari, a bisa tarbiyya, a bisa babu sani babu sabo. To su kuma waɗannan ya kasance hakika ne kamar an baje kaya ne kana neman masu ciniki, kowa yana kokari ya samu nashi. Wallan yana da nakasu. Sai dai hukuma wadda kasa ta kafa wadda ke kula da jami'o'i wajibi ne su yi tsaye su tabbatar da cewa waɗannan jami'o'i sun bi ka'idoji irin waɗanda an kasha ta. Amma ba shakka akwai nakasu ga sha'ani ilimi.
Mutane da yawa suna ganin cewa irin waɗannan jami'o'i ba su cika yaye ɗalibai masu ingantaccen ilimi ba, saboda da kowane irin maki ɗalibi ya samu to suna rigirgin su bari ya fita ko a yaye shi saboda su samu ƙarin ɗalibai don samun kuɗi. Wannan anya ba zai kawo ma ilimi koma baya ba a Najeriya?
Zai kawo, ko shakka babu, zai kawo ma ilimi ci baya. Watan matsala duka in aka ci hankali ya koma akan kuɗi da ake iya samu, watan kamar tamkar wani abu da ake iya samu riba, to matsala hakikani ta riga ta shigo. Sai dai yake akwai hukuma wadda ya kamata ta tsawata ta duba. Amma wannan abin da mutane ke hasashe suke gani gaskiya ne, ba mafarki ba ne. Wannan kuma zai shafi ci gaban ƙasa da kuma inganci na sha'anin ilimin ƙasa da kuma irin ita ma ta yi gogai da sauran ƙasashe na duniya. Kuma zai rage ma waɗancan jami'o'i waɗanda ake ganin kamar wata masu halin riƙau ne, cewa dole sai ka ci ka bi tsari da ya kamata kafin a yaye ka a baka digiri. Zai rage yara, za su rage zuwa waɗannan wurare, za su tafi inda tafi sauki, inda ya zamanta a kasa tabiya ka ɗauka.
To farfesa, ana ganin cewa akwai jami'o'i da dama a Najeriya na gwamnati da masu zaman kansu. kuma yanzu gashi akwai jami'o'i kimanin 300 ko kuma sama da 300 masu neman a ba su izini su fara aiki. A ganin ka wannan bai yawa ba?
Inda matsalar take dambu in yayyawa fa ba shi jimmai. Idan waɗannan jami'o'i suka yawa, hukumar da ke kula da su haƙiƙani ba ta da ƙarfi na ma'aikata da kuma irin abubuwan da ya kamata da za ta iya sa idanu ga waɗannan jami'o'i da tabbatar da sun hau tarbiyya. Sun yi mata yawa, ba ta da tsari wanda ya zamanta ya shiri ɗaukar jami'o'i masu ɗimbin yawa irin haka. Wannan matsala tabbas akwai ta.
Matar shugaban ƙasa ta ce tana son ta yi jami'a ta kanta kuma ta sa mata sunan wato mijinta. Wannan wani abu ne sabo a Najeriya koko wani abu ne da zai inganta harkar ilimi domin yin amfani da sunan mijin na jami'a domin samun ɗalibai?
Kusan jama'a da yawa sun tofa albarkacin bakinsu. Wasu na ganin cewa bai dace ba. Wasu na ganin cewa na ta gudunmuwa ne ga sha'anin ilimi. Amma dai da shawara take bi. Idan tana son ta harkar ta kafa jami'a ta abin da kafa jami'a amma kada ta sa sunan shugaban ƙasa a lokacin da yana saman mulki. Mu ga namu gani bai dace ba. Amma da bayan ya sauka ne wani abu ne daban kuma.
Farfesa, ana fuskantar koma baya a ilimi ko kuma a fage ko sashen ilimi a ƙasar nan. Kuma ga ɗaliban jami'o'in da aka yaye ba su da ingantaccen ilimin da ya dace. Me ya kawo hakan?
To abin da ya kawo haka wata wani ciwo ne da ya shafi ƙasar mu shekaru da yawa. Idan ka duba daga shekara ta 1985 muke cikin wannan bala'i sannu watan kasan kuturu da ya gama kasi. Yace da haka muka fara. To tun sannan ana ganin abin ba a maida hankali ba. Wato lokacin da hankali na komawa ba akan inganci na ilimi ba, a'a akan wa ka sani wani irin aiki zaka iya samu in dai ga takarda. Don haka za a ga cewa ko wani irin ilimi ka samu takarda kana da galihu, za a kai ka wani wuri inda jama'a na ganin ga kanan kana aiki kuma kana da gidaje kana da motoci. Wannan ya kashe gwiwa ga waɗanda su kuma ashirye su bauta su yi karatun wanda ya kamata. Ga su sun yi karatu, ka iske yaro gashi ya cima abin nan na ɗaya gaba ɗaya, amma kuma gashi zanne baya da aiki. Ga wanda kuma ya gama jami'a, shi kuma digirin nashi na ƙarshe, kuma ka iske shi ne ke da babban aiki. Wannan ya kashe ƙwarin gwiwa ga zukatan ɗalibai sau da yawa.
Farfesa, idan ana son a samu ɗalibai masu ingantacce ilimi kuma da nagarta, me ya kamata hukumomi su yi?
Abin da ya kamata hukumomi su yi shine dole a koma ma ka'idoji da a koma ma gaskiya. Babu sauran ɗan wane ko kuma jikan wane. Tsari wanda an ka saba da shi, wanda shekara da shekaru ke fitar da mutane waɗanda yake suna da tarbiyya kuma suna da ilimi, to sai a koma a yi tsaye akan ilimi ake so, ba wai takardar kadai ba domin ta bada aiki. A'a, ana son ilimin wanda bayan ka same shi, ko da ka samu aiki za a ga cewa babu shakka wannan ya kero kuma ya gasu sosai, ya yi karatu ya san abin da yake yi kuma ana gani ta hanyar aiki. To idan ba shi mun ka koma ba, to akwai babban aiki. A koyo shi in ya kasance takarda dai ake bi, to kuma in ka samu wannan takarda kana da galihu kana iya samun aiki irin wanda kake so domin kana da galihu, to har abada babu radda za mu wayawayawa bayan mu dawo mu gyara. To kuma in ba mu gyara ba, to za mu yi na mai gina rijiya. Shina yin ƙasa yana wanda sun samu cigaba.
To farfesa, idan muka duba waɗannan jami'o'i masu zaman kansu, mutane na ganin cewa ko kuma 'yan Najeriya na ganin cewa wato tsala kuɗin makaranta da gwamnati ta yi shi ke sa wasu su kauce su shiga makarantar wato mai zaman kanta, musamman kuma ana ganin cewa ba a bada cikakken ilimi ko kuma ingantaccen ilimi a makarantun gwamnati. Ta yaya kuke ganin ya kamata haɗa gwiwa da jami'o'i masu zaman kansu da kuma na gwamnati domin a kauda wannan lamarin?
Babu jami'a wadda yake ta gwamnati ce wadda ke karɓar kuɗi da suka kai rabin abinda jami'o'i masu zaman kansu ke karɓa. Babu ta. To kaga ashe magana tsala kuɗi ba ta taso ba. Duk jami'ar da ka sani ta gwamnati a ƙasar nan Najeriya ba wadda ke karɓar kuɗi da ya kai rabi wadda ke da arha a cikin jami'o'i masu zaman kansu. Wannan babu shi. To sannan kuma su masu zaman kansu suna ta taso manufa. Manufa haƙiƙani ita ce sun wasu soranci kuɗi a bankuna sun sa sun yi gine-gine sun kafa jami'o'i sun to an ba su dama a yi karatu. To na farko kokari suka yi su maida ma bankuna kuɗaɗensu. To ashe yawan ɗaliban da suka samu na da muhimmanci gare su. Yawan ɗalibai yawan kuɗi. Yawan ɗalibai yawan kuɗi shi kuma ragewar daraja na shi ilimi kyau ne da inganci ne shi kuma rage washi. Wannan shine babban abu. Abinda a wajibi da wani hada kai shine tunda akwai hukuma wadda gwamnatin tarayya ta yarda da ita. To wannan hukuma gwamnatin tarayya ta ƙara inganta ta, ta ba ta isassun ma'aikata da isassun kayan aiki da za su tabbatar da waɗannan jami'o'i sun hau turbin da ya kamata su hau, ko kuma idan sun kasa hawa ta dauki hukunci wanda doka ta tanada a kansu. Matsawa ba haka akai ba za su ci gaba da karuwa. Kuma dama mutanenmu suna da kokarin son abu mai sauki, inda za a ce wakila za a je cikin shekara guda da rabi ko shekara biyu a ansa digiri a to ayi bautar kasa a wuce. Da zaran ana samun irin wannan, to su jami'o'i na gwamnati da ke biyar ka'ida sau da kawa da su kuma akwai wahala.
To a gaida Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto. Yanzu kai tsaye muna tare ne da Alhaji Ibrahim Yakasai, mai magana da yawun hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya, wato NUC. Idan kuma lokaci ya bamu dama, za mu ba ku dama kuma ku kira don ku tambayi Alhaji Ibrahim. Alhaji Ibrahim, kana tare da mu? To Alhaji Ibrahim, kaga takaddama da ake ta yi na cewar hukumar ku tana ba da lasisi ga jami'o'i masu zaman kansu waɗanda ana ganin kamar abin ya wuce hankali. Akwai wata hikima a cikin wannan tsari da kuke da shi na yin wannan basu lasisin nan?
To da farko dai ina so in tabbatar maka duk wanda zai ce ina ba da lasisi ya wuce wuri, ko dai ilimin shi ne kai ba, ko kuma baya fahimtar me ke tafiya a duniya da kasar da ita kasar Najeriya. Da farko jami'a Najeriya sun yi karanci, matuƙar karanci har yanzu. Wurin baka misali, yara kamar miliyan biyu ne suke zama duk shekara su zauna su rubuta jarabawar cancanta shiga jami'a. A cikin miliyan biyu ne duk jami'a da muke so a Najeriya gaba ɗaya su yanzu mutum 500,000 kawai suke muke iya ɗauka. Kaga akwai mutum miliyan 1,500,000 da bai misali za mu sa su ba. Na farko kenan. Na biyu, Najeriya tana daga cikin kasashen da suke da ƙarancin jami'o'i in ka kwatanta su da kasashe masu daidai da yawanta kamar irin su ƙasar Brazil, kamar irin su ƙasar Bangladesh, da wasu kasashe wanda suke da irin su Japan. In ka kwatanta da yawan su da mu kusan dai ne, ko kuma kusan na fim ko na fim, amma suna jami'o'i dubbannai kuma yanzu ana gwada jami'a 170. Saboda haka ba gaskiya ba ne cewa muna ba da lafiya da jami'o'i sun yi nufa sai ba, ko ba su yawa ba. Na biyu, sun yi magancin kalanta. Na uku, duk Afirka ka fana yake da ka'idoji masu tsanani gurin ba da jami'a irin Najeriya. Muna da matakai guda 14 da kowane mutum yake son ya je jami'a sai ya cika wannan ka'idojin. Kuma duk Afirka na ƙalubalance, in wani ya san wata ƙasa Afirka da take da tsanani kaman Najeriya, ko kuma kaman hukumarmu wurin ba da jami'a, to ya fito ya faɗa. Saboda haka mutane suna yin shaci faɗi ne. Jami'ai da muke bayarwa masu zaman kansu suna da kyau. Da damar su ma suna gogayyar jami'ai gwamnatin, ma wasu ma sun fi su, amma ka san ba za a fito a faɗa ba. Ina jami'ai masu zaman kansu masu ƙanƙaran kyau waɗanda kyan nasu ya kai sun ci gogayyar rahoton jami'a a duniya.
To ana
gaskiya daban take, tafiya kuma daban take.
To ana maganar cewar ai ba kwa bibiyar waɗannan jami'o'i idan kun ba su lasisin nan, ba ku zuwa ku tabbatar da cewar sun ainihin cika ka'idoji.
Ba gaskiya ba ne. Tsarin ba Najeriya ɗaya bai, tsari ne bai ɗaya. Jami'ar gwamnati da kuma shugaban gwamnati ba. Duk malamin da yake koyarwa a jami'ar Najeriya, kowane ya san cewa muna da tsarin yin accreditation. Muna da tsarin monitor, muna da tsarin invitation, kuma ana yin daidai a kan kowace jami'a. Kowace jami'a a Najeriya babu ruwanmu da ko ta gwamnatin tarayya ce, ko ta gwamnatin jiha ce, ko ta mai zaman kanta ce. Idan tana so ta fara yin wani kwas, sai ta rubuta mana takarda cewa ina so in fara koyar da kwas mai suna kaza. Sai mu ce mata, to za mu turo mutane su yi duba, sai mu ɗauko farfesoshi a wannan fanni. Sai mu tura su da ma'aikatanmu na yanci su je su duba cancanta, cewa da farko da suka ce suna fara kwas mai suna kaza, suna da ajin da za su koyar da shi, suna da malaman da za su koyar da su, suna da labarai da za a karatu a cikinta, suna da idan in kwasin ya jibanci a ce ana buƙatar wato ɗakunan gwaji, akwai ɗakunan gwaji, ba mu da tsari daban akan jami'ar mai zaman kanta da kuma gwamnati. Abin da muke jami'a gwamnati shi muke mai zaman kanta, saboda haka wannan ma ba gaskiya bane.
To akwai maganar kamar yanzu inda kake cewa kuna daidaito a tsakanin jami'an gwamnati da masu zaman kansu, akwai rahotanni da ke nuna cewa akwai jami'o'i masu zaman kansu da suke daukan dalibai ba tare da sun yi wannan jaraba ta shiga jami'a ba, wanda ake kira jam, ana daukan dalibai a makarantu masu zaman kansu. Ya za ka kwatanta wannan da
kuma da shi wayek wanda bai kai na jami'ar gwamnati ba?
Duk wannan abin da kuke ba zai yiwu bane. Abin da kuke faɗa abin ne ba zai yiwu ba, domin a Najeriya kowanne yaro ba zai tafi NYSC ba sai yana da namba ta matriculation, wacce kuma namban nan jam ce ba da ita. Sau da haka ba yadda za a yi jami'a mai zaman kanta ta ɗauki ɗalibi da za mu ta sani ba, in ta ɗauka ta ɗauki banza, wannan yaro ba zai je NYSC ba, wannan yaro ba zai aiki a Najeriya ba, wannan yaro ba zai ƙaro ilimi a jami'ar Najeriya ba, wannan mata zuniya ce. Ina so ku gane cewa abin da ake faɗa daban, abin da ke faruwa daban, ba gaskiya ba ne. A Najeriya kowa ya san cewa idan ka ce min suna ɗaukar yara da suka yi jam waɗanda wato abin da suka ci bai kai wanda wasu jami'o'i suka ɗauka, wannan ce maka wannan yana faruwa.
To kai hakuri, kan mu katse ka, kira ne ke shigo mana daga Kwara.
Akwai wani yana so ya maka tambaya daga jihar Kwara. To wa muke da shi a jihar Kwara?
Kuna ta assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
To kuna tare da Bello Garba Dina mai bulawus kala-kala daga nan Kwara.
To malam Bello, muna jin ka.
To ni gaskiya ba tambaya ga malam ba, sai dai ina dan ƙara bashi shawarwari irin kwace-kwacen da ake cewa irin ana dan samun matsaloli, to ya kamata ya dan yi bincike ba tare da bayanan da ake yi ba, ana yana cewa ba haka bane, to a dan yi bincike dan mai yiwa ne shi a ƙarƙashin shi yana ganin duka abubuwan suna taya, amma abubuwan idan an yi bincike kaga ana gano kurakurai. Dan gaskiya idan muka duba gaskiya akwai kurakurai, dan mu a kiran mu da muke gare shi ya yi bincike inda abubuwan da ya kamata a gyara su a gyara, tunda duk abubuwa ne ana yi ne akan dai ci gaban jama'a, kuma akan a samu kurakurai kuma a gyara, shine ga Allah an fara bincike.
Mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim. To Alhaji Ibrahim,
kullum a cikin bincike nake, abin da nake so ya gane ba abin da nake faɗa da yake ina zaune a ofis nake faɗan shi, ba mu da wannan tsari. Tsarin jami'a tsari ne wanda yake tafiya karyan-karyan, wanda babu dalilin ba yadda za a yi a cikin bincike ba. Abin da ke faruwa, na faɗa muku ku sani cewa kowanne kwanza ke koyarwa a jami'a yana da wani lokaci da za a je a duba shi, kuma lokaci ne mai dole ta duba, in ba a duba shi kuma ɗaliban ba za a bar su kusa daga makarantar ba. Shi ne muke cewa tsarin accreditation. Kuka da muka sani mu na gaskiya ana yi a nan akan jami'i maza kan shi na kuɗi ya yi yawa, wannan kawai muke ji. Wannan kuma muna gaya mutane cewa babu yadda za a yi wannan babu romu. Zaɓi ne na mutum, ko ya tafi jami'a ta kuɗi ko ko ya jira tafi jami'a gwamnati wadda ba a biyan kuɗi. Amma wani bincike na kuɗin cike shi muke, na gaya muku na tsarin bincike sun kai hawa biyar.
To Alhaji Ibrahim,
kafin ka fara koyar da kowanne course, na gaya muku sai mun tabbatar da ka aje ajujen da za a koyar da shi, ka aje malaman, ka aje kuɗi da za a tafiyar da shi, wannan dole sai ka yi.
To Alhaji Ibrahim,
bayan wannan akan
ya hakuri, wani tambaya ne da nake da shi, wato horo da ake yi wa malamai da suke koyarwa a jami'o'in gwamnati, malaman da ke koyarwa a jami'o'i masu zaman kansu su ma dole ne sai sun je an musu irin wannan horon, wato abin da ake kira ko teachers college.
Ka'idar da muke da shi mamu aminci shi ne ko a ina kake koyarwa, ko a jami'ar gwamnati ne, ko a jami'ar mai zaman kanta ne, baka shiga malamin jami'a ba tukunna sai kana da digiri na uku wanda ake cewa PhD. Kafin ka samu wannan digiri na uku, muna ganin ka dan tagajan ba mu yadda a kira ka malamin jami'a cikakke ba. Na gaya muku tsarin a Najeriya duk ɗaya ne, ba wani bambanci tsakanin jami'a gwamnati da jami'a mai zaman kanta, kuma da dama daga cikin wanda suka zai jami'a nan ta mai zaman kanta, malaman jami'a gwamnati suke jawo wasu ba su kuɗin da ya fi abin da suke samu wacan su kuma wacan suna koyarwa.
To amma Alhaji Ibrahim, idan kana magana idan kana magana akan cewar ku a hukumance ba ku aminta ba, ko ba ku yadda da duk wani malami da ke koyarwa a jami'o'i na gwamnati ko masu zaman kansu da ba su da kwalin digirin digirgir ba, to ai za a ce yanzu akwai malamai kusan fiye da kashi 70 waɗanda ba su da wannan kwalin digirin digirgir, wane hukunci kuke ko ko wane mataki kuke dauka?
A'a, baba hukunci ai abin tsari ne, ka gane shi malamin ai ana ba shi lokaci cewa in kana koyarwa a jami'a ga lokaci da ga lokaci da dole ne ka je ka samu wannan degree na PhD. Dama zai ci gaba da ai ita koyarwa a jami'a ana abubuwa da dama. Ana bincike,
malam Ibrahim
ana koyarwa.
Kai haƙuri, ana daga mana hannu lokaci ne, ana daga mana hannu lokaci yayi hali.
To muna godiya
Ibrahim. Sai kuma mun sake tuntuɓin ka insha Allah.
Eh, insha Allah.
To yanzu masu sauraro, bari mu ziyarci filin da fedafenmu, inda wakiliyar sashen Hausa Adama Garam Tamar Abari ta jiyo mana yadda ake kunnen murɗan.
Assalamu alaikum. To ni dai sunana Hajjana Ahmed, gani nan a nan da Magaram, kamar yadda kika isko ni gashi nan, saboda kin san harkan azumi yana buƙatan kayayyaki da dama, musamman ma kaya na marmari wanda ba a saba shan su ba a kulliyomi kullum haka. Kenan mutum in yayi azumi ya kamata ya samu dan abubuwa na kwalam da makulashe ya buɗe baki. Shi dai a harkan azumi kamar yanzu gashi yanda kika tardo ni, abubuwa da muke yi daban-daban, muna yin kunu na murdum kaman a barbarce yake, hakanan irin da bare-bare suke sarrafa shi. Gashi nan sai ki nemi hatsinki, hatsi sulfafe, sai kin wanke shi, kin hudda mishi komi da disa da tsakuwa da komi, sai ki kai shi mashin a niko shi kamar yanda kika tardo gashi nan hatsin an niko shi an yi gari. To bayan an yi garin wannan, kina rage dan hatsi kadan wanda asalhe ne haka a gyare dan kadan haka kaman cikin kofi guda. To ga gumbar taki ko kuma mu ce gari wannan wanda aka nika shi da hatsi da tattasai ake gamawa da karamfani da citta, ana sa mishi kimba, kin san kimba wanda ake gama ai ko hura haka, to dan bakin nan dogo kimba sunan shi, da karamfanin ki da tattasan ki da hatsin ki da cittan ki, su wa'annan kayayyakin kin buga kin dan dake su, sai ki gama shi cikin hatsin wannan. Ga dan hatsin ki na doki ake cewa da kika hudda shi, wannan hatsin in kika dora ruwa bisa kan tukunya, kika zuba ruwan ki, sai ki dauko wannan hatsin kamar yanda kika gani gashi muna yi a gaban mu, ki zuba ruwan wannan hatsin wannan cikin ruwan, sai ya tawasa hatsin in ya dahu, sai ki dauko wannan garin naki. Kin gane ko wannan garin da kika niko? Eh, kina so kina kirba, wani sai yana kirba dan ya hadu ya kama jikin shi, in kuma biki kirba ba ma babu komi, babu matsala, sai ki dauko wannan hatsin gumban naki da kika dauko, sai ki rage dan kadan, sai ki dame shi da ruwa madaidaici da nono. Eh, ga nonon ki mai kyau, in kin dirmu ne ko nonon ki haka nan mai tsami dai haka gwangi, sai ki dame shi. Bayan kin dame shi da kadan dai ba da ruwa da yawa ba haka zaki dame, sai ki aje wannan kullun da kika dama shi, kuma wannan ruwan da kika tawasa shi tare da hatsi ya dahu, sai ki sabke shi. Kin gane ko? In kin sabke shi ba da zahi ba da wuta ba haka wuf, zaki dauko shi ki zuba shi cikin kullun wannan da kika dama, sai ki sabke shi. In ya dan huce wannan tawalwasan ya dan huce, sai ki dauko ki zuba shi cikin wannan kullun naki, kina zuba kina motsawa, wannan dan garin da kika dama rage dan kadan, sai ki dauko wannan nono dama kin rage shi ma kin raba kin aje, sai ki dauko wannan nono da dan gari dan kadan ko gumban dan kadan da kika rage, sai ki dame shi da nonon nan, kuma shi ma sai ki sa shi ki kada shi cikin wannan kunun da kika nan, kuma kin dauko cikunki mai kyau lahiyayye, kin wanke cikunki bai da dauda, kin bubbuga shi, kuma bugan da zaki baki a maida shi gari haka gurori zaki shi da ido, kin dake cikunki, sai wannan cikunki dauka wuf ki zuba shi cikin wannan kunun, ki motsa shi, sai ki amfani da siga, in kuma biki son siga ma sai ki sha abin ki haka, kina iya shan shi da gumi ko kuma yayi sanyi ya huce haka, kina gani gashi ne yanda muka sarrafa shi duka a gaban ki. To wannan da shine ake yin gude baki, bayan an sha ruwa sai ka sha abin ka, mai son sukari sai ya sha, wanda bai son siga kuma shikenan ya sha abin shi, masu diabetes su sa sigan su na diabetes su sha.
To masu sauraro, kun ji kuma yadda suke kunin murɗan a jamhuriyar Nijar.
Amina, ni ma dai wannan kunin dai.
Yusuf Jamila shiga lokacin shi, ya so mu dan tattauna.
Ai, ni ma kunin murɗan ɗin nan da na sha shi.
To masu sauraro, sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, the engineer mu na yau Mr. Jonah Cummings, tare da abokin aiki na
Yusuf Aliyu Harande,
wanda ya taya na gabatarwa. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku sha ruwa lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.